kafin na amsa wannan tambayar, magana da na faɗa dangane da yaro, malamai suna malamai sun yi maganganu guda biyu mabambanta dangane da haƙƙin yaro namiji. Ita mace dai haƙƙi ne akan uba ya riƙe ta, ya kula da ita har ya aurar da ita. Babu wani lokaci da mutum za a iya cewa nauyin ƴarsa ya sauka daga kansa har sai lokacin da ya aurar da ita. Abinda zai iya sa nauyinta ya sauka daga kansa shine tana da halin riƙe kanta kuma ta ƙi ta yi aure. Kuna fahimta? Ya saba mata miji ta ƙi, ya ce mata ya aure ta ƙi, kuma tana da halin riƙe kanta, to zai iya ce mata ci gaba da riƙe kanta, tunda haƙƙinsa zuwa ya aurar da ita ne. Lokacin aurar da ita ya ita kuma ta ƙi. Amma wannan haƙƙin ba zai sauka a kansa ba idan ita ba ta da shi ko da ta ƙi yin aure, tunda in ba haka ba ya za ta yi. Amma in tana da hanyar da za ta yi, ya ce mata ta riƙe kanta. Idan kuma yaro namiji ne, to malaman masabar malikiya da na masabar kusan jumhur ma dai suke cewa idan yaro ya balaga shikenan haƙƙinsa ya ƙare akan ubansa, kuma bai zama wajibi ubansa ya aurar da shi ba. Idan ubansa ya aurar da shi ya taimake shi ne, amma ba ya sauke nauyi ba. A bincikan zuwa ka shekara 15 za ka ci gaba da ci kyauta. In ka balaga don ka zara ma sai ku yi iyaka da shi, ka ce duk lokacin da ka shiga nan ka nemi izini. Ana fahimta? Amma matabar Hanabila wannan da muke karantawa su suka ce a'a, haƙƙin ɗayana nan akan uba zuwa lokacin da zai iya wadatuwa da kansa ne, ba tare da an yanke shekara ba. Don haka wannan haƙƙi yana iya ƙarewa tun yaro yana shekara 10. Idan yaro ya zama ya samu aya ko wanda za ka tun yana ƙarami ya samu wadata, yana da halin da zai to uban yana iya cewa ba zai masa komi ba. An gane ku? Amma yana iya kuma daɗewa har ya wuce shekara 30 ma, bai da aiki, bai da sana'a, bai da halin da zai yi, kuma kai ubansa ne. Shi yasa a nan kuka ji an ce sai dai in uba ne fa ala abihi khassa, to nan yana kan uba har zuwa lokacin da zai zo ya aure. In auren ya bukatu, to uban ne zai masa, kuma ya riƙe masa matar ma. Ana fahimta? Wannan ita ce masabar Hanabila. Suka ce ila an yastaghni anhul walad, zuwa lokacin da yaron zai zama ya wadatu zai iya yin komai wa kansa, shikenan sai ya sake shi. Kuwa garin kuwa nan ne bi yanzu ka zaɓa na ga matasa suna cewa ɗauki na biyu, iyayen suna cewa ɗauki na ɗaya. To amsar ka gama ta malam ita ce mace ce ta zo ta tsinci takardar saki a ɗakin mijinta, amma mijin bai sanar da ita ba, da kuma akwai biyu. Sai ta ga ya ce ya sake ta, daga baya ta tuɓe shi ya ce eh haka ne, sai ya tabbatar mata da sakin. Yanzu ya zama uku kenan. Amma yanzu kuma sun ji kuma suna so su koma, kuma ga shi saki uku ne. Sai ba ta kuɗi ya ce ta yi hidimar da za ta yi wa kanta ta yi aure. In ta yi aure ta yi ta yi a gyaro ta, daga baya ta dawo gidansa a ci gaba. Mai hukuncin wannan abin da yasa na maimaita tambayar shi ne akwai abubuwa da yawa ne a ciki. Akwai abubuwa uku. Abu na farko shi ne tsintar takardar. Abu na biyu shi ne sakin yaya hukuncinsa. Abu na uku kuma shi ne batun ta je ta yi aure ta dawo ɗin. Na farko tsintar takarda ba ita ce take tabbatar da saki ba, na dai da maimaita muku abin da muka faɗa a ranar. Idan ka ce ka saki mace, sawa'un ta ji ko bata ji ba. Idan ka rubuta, sawa'un ta gani ko bata gani ba. Takardar ta iso gare ta, ko ta kone, ko ta bata, ko an yaga, ko ka fasa bata, ka riga ta saku. Sannan ana kirga saki ne na rubutu daga lokacin da ka rubuta, ba wai daga ranar da ka rubuta ba, balle a ce daga ranar da aka tsinta. Idan ka rubuta da safe karfe 5 ne, kuna fahimta? Sai ya zama na shekaran jiya, yau kuma aka samu. To ba za a fara kirgawa daga yamma ko daga rana ba, daga karfe 5 din nan ne za a fara kirgawa na lokacin da ka rubuta. Shi ne ta saku, don haka ta fara idda daga lokacin, ba wai daga yanzu da ta samu labari ko ta tsinci takardar ba. Kuna fahimta? Abin da zai iya bambanta wannan shine, idan ka rubuta ne akan kana da niyyar zaka bata in tayi laifi kaza, amma ba kana da niyyar ka sake ta ba, to nan ba za ta saku ba sai lokacin da tayi abin ka bata ko ka aiwatar. Wannan na sha bana, ina so ku gane wannan karatun don Allah. Saki yana da alaka da niyyar yaushe kake so ya yiwu ne ya yiwu, ba yana da alaka daga yaushe matar da kasa kan ta sani ko ta gani ba. Kuna bayinta? Saboda haka, haka wani bawan Allah ya kira ni yake tambaya ta cewa gashi ya rubuta wa matarsa saki, yanzu yau wata guda da wani abu, amma bai bata ba, yana jira sai an gama wani abu, in an gama daga baya zai bata. Sai na ce ka rubuta ne akan in an gama zaka sake ta ko kuma ka sake ta? Yace dama ita ta nemi sakin, sai rubuta mata, amma ya ga bai kamata ya bata yanzu ba sai bayan wani dalili. Sai ce mito ai ka saku tun lokacin, dakai in ka zo sanar da ita a lokacin, idan lokacin ya kai ta gama jini uku baka ce mata kin ma gama idda, saboda kar ta fara kirgawa daga yanzu da ka bata takardar. Ana kirgawa daga lokacin da ka rubuta ne, kun bayyanci wannan? Sai dai idan ka rubuta ne ba da niyyar saki ba, da niyyar ajiya, tunda ta nema wannan ta cika, na in ta sake nema bari rubuta an ajiye, to kaga wannan baka saka ba, to sai lokacin da ta fada ta nema sai ka saka kafin ta saku ko ka bata. An fahimci wannan? Abu na biyu shine, idan mace ta tsinci takarda, da ya kamata ta yi wannan abin da ta yi yayi kyau. In kika tsinci takarda kika ga an ce an sake ki, ta yi mijin bai san wannan abin da muke faɗan ba, ya sake ta amma kuma ya ajiye takardar, ita kuma tana zaman me, to ya kamata ga masa ce wannan takardar ta wace? In ya ce ta kice, kana nufi ka sake ni? A'a, ban sake ki ba, na rubuta ne na ajiye akan, akwai wani abu da nake jira, in ya faru lallai zan sake ki. To bata saku ba, ko ta ce tunda na riga na gani na saku, wannan ƙaryan banza ce, ita bata saku ba sai shi in ya ce saki ne. Amma in ya ce saki ne, to tun lokacin da ya, sai ta ce to yaushe ka rubuta, ba wai yanzu na samu shine ta fara idda ba. Wannan shemensa na rashin bata ya gama, ko da a ce yanzu a ce ta yi wata uku ko hudu kuma ta yi jini uku, ta riga ta gama idda tuntunin aikin banza suke yi. Don haka ya kamata ita ta ce masa ga abin da ta gani. An gane wannan? Abu na gaba shine, yanzu ya zama saki uku kamar yadda ka ce, shi kuma yanzu yana son sake dawowa, ya yi da na sani. Abin da zai iya sa sake dawowa shine hatta tanki hazaujan gaira, sai ta auri wani mutum daban. Wancan auren da za ta yi kuma sai ya cika sharuɗa uku. In bai cika sharaɗi uku ba, to ba zai sake aurenta ba. Ko ko ya zo ya aure ta daga baya auren bai yi ba, sai aurensa. Sharaɗi na farko shine ya zama aure aka yi cikakken aure, auren da ya inganta. Aure a sharaɗi na biyu shine ya zama sai da ta tare a gidan, kuma mijin ya tare da ita. Idan kawai an yi aure ne, ko da an yi shekara ne, amma mijin bai tare da ita ba, har yanzu ba ta yi qualifying da za ta dawo wurin wannan ba. Sharaɗi na uku shine ba an yi auren ne akan auren kisan wuta ba. Shine wannan abin da kake faɗa. Idan ya ce mata je ki yi aure don ki fito, ni kuma aure ki, to wannan shine ake ce nikahu tahlil, shine auren kisan wuta, wannan auren bai yi ba. An fahimta ko? Shi auren da aka daura da wancan auren yayi, amma dawowar ta wurin wannan bai halatta ba. Abinda zai iya sa ya halatta kana so ta dawo shine kai gunda bakinka, ka je ita ta sayin da za ta yi, in ita ta je ta fito, wannan ya halatta in dai har sun tare. Ko kwana ɗaya ta yi, ita tana so ta dawo gidan mijinta, amma ba ta haɗa baki da kai ba, tana wallahu a'lamu ta yiwu ya dawo da ni, ba ta da tabbas. Da ta je wurin wancan sai ta je ta ji abin bai mata ba, ko kuma tana so ta dawo, sai ta je ta kashe auren ta dawo, to ya halatta kai ka aura, tunda ba da bakinka ne ta kashe wancan auren ba. Amma inda bakinka ta kashe, to auren bai yi ba, naka daga baya, wancan auren kuma ya yi. Irin abin da ya faru kenan a Kano, wani yana tambaya ta, yaro ne matashi ya ce gama ta malam, matan da yanzu nake tare da ita babbar mata ce, tana da hali, mijinta ya mallaka mata dukiya mai yawa, amma da yake irin mai gaggawan saki nan ne, an yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku, ko lokaci ɗaya ne ba duka ya tara mata uku, ya ransa ya ɓaci. Yanzu kuma ya zo ya damu, ya rasa yadda zai yi. Ta kuma matar ustazi ya ce ta ce za ta hora shi, ya ta biyo ta akan kawai a kashe maganar, ta ce wallahi ba za a kashe ba. Sai ya ba ta kuɗi ya ce mata ta je, ai tun da dama ita kan tana da dukiya, shikenan sai je ya samu wani matashi, sai ce mishi daga cikin irin yaran sannan, shi kuma dan siyasa ne, ya ce ka je ka auri wance, saboda komai yana iya sashi, ka je ka auri wance kwana ɗaya biyu haka sai ka sake ta, saboda ni in samu aure ta. Sai ya ce ka ogato, ai ka san ba kuɗi ba komai da komai abin nan, sai ya ɗauki kuɗi ya bashi, ko miliyan biyu ne ya ce ya bashi, shikenan zai aure ta. Dai aure ta, sai ce to yaya, ta ce gaskiya muna tare. Wancan ɗin yayi ta waya, yayi ta waya mai ɗauka ba, yayi ta waya, ya ce aje a kira shi, haka za ka kira shi. Ta ce dai oga ina gida, kuma mutum yana gida yanzu, na zama magidanci ba, oga ka dame ni. Ya ce ha wane maganar da muka yi da kai fa kaza, cika wallahi gaskiya oga akwai wani abin da muka fara da ita ba mu gama ba, muka gama shawari zan sake neman ka. Sai ne ya ce masa ka kara masa kuɗi, sai ya kara masa, na manta nawa ne ya ce mun ya kara masa, sai karba abinsa shi ne. Sai ya je ya ci gaba da zama da mata, ya ce mata duk ran da kike so in sake ki, ki gaya mu, amma ni inda kina so na wallahi ba zan yi saki da kaina ba, ba kyau. An ce kiki ba kyau, ya ci kuɗi. Shi ne yake tambaya ta yanzu ya hukuncin auren, ya kuma hukuncin kuɗin, da ce zan dai baka amsar na auren, amma na kuɗin ba ruwa na. Na ce aure dai yayi, kuma zaman da kake da ita da ka tsauna kai haka, ka riƙe sunna Allah zaka da alheri, amma kuɗi da kace wannan ba ruwa na, ka tambayi wani malami. To ka gani Allah ya kyauta. To za ku sake zagawa, to wai dubu uku aka samu, a sake zagawa a cika. Na'am. Na'am. Duka bara, ai ga ta malam duka. Yawa shi lafiya ya hakuri fa ka ji. Ba ya zama wajibi bane ka yi jinyar dabba. Kuna fahimta? Ba wa zama wajibi bane ka ciyar da ita haka kawai in ba za ka iya ba. In ba za ka iya ba ka yanka. Shine shari'a ta ce. Kuna fahimta da kyau? Yawa don wani kada ya dauka cewa baka ciyar da ita ba kai waye ba, kuma yanzu ya haka yi. A'a, kawai yanda kake shine ka yanka ta mana magana ta kare. Amma ka bar ta tai ta jin yunwa ko tai ta ciwo har ta mutu, kai baka yanka ba, kuma baka sayar ba, kuma baka bata magani ba, wannan shine zaka yi laifi. Ka gane? Na'am. Wannan musula ce bai halatta ba, bai halatta dabba ta shigo gidanka ka mata azaba, ka karya kafa, ka cire mata wani abu, ka mata rotse, haramun ne. Shi ma mai ita manzon Allah ce karya mare ta a kuma tu, balle kan ka karya ta. Me yasa mai dabba sai da zaka karya ta? Akuya ta shigo ta ci maka wani abu, kafin ta cika kore ta, in ta ciye waye shi kenan zaura ka rike ta ku je kotu a zo a biya ka kudin garin ka a biya ka kudin wane na maka lissafi in lissafi ya kai ya ciko shi kenan yayi baka akuyan kuma ya ciko me a ciki kuna da hakoki da yawa ba ku daukan mataki ne amma baraka ce zaka ci zalin dabba akan abinda ubangidanta ne laifi tana da hankali ne ta sani ne duk dabban da ta shigo ta maka barna daure ta sai ka nemo mai ita kuma in ka daure ta ma a gida bai ita shi da kansa zai zo ne ba da zo cigiya kuna fahimta yawa abinda ba zan shiga ciki ba shine babin haqqu zafar zafar shine dabba ta maka barnar da ya kai kudin ta ko sama da ci zaka iya kawai ka rike dabbar kamar yanzu dabba ta shigo gidanka sai ta ci jakar kudi ana fahimta yawa kudi yana hannun yaro sai kare ne buge sai ya ci kudin naira 50,000 ana fahimta ya za a yi kare kuma gaba ɗayan sa nawa ne ya za a yi wannan shine haqqu zafar idan kudin su daidai ne zaka iya rikewa ka ce a madadin kudin ka ko ka je ka sayar ko ka yanka ko kuma a'a sai dai ka je ka bi mai haƙƙi shi kuma ya biya ka wannan shi babin sa daban kawai dai abin da dai nake cewa shine mutum ba zai ji rauni ko ya rotse wa dabba saboda ta masa barna ba na'am sala yana jira yin shawara bai gaba yin saki ba ya riga ya yi saki ya saku ai ya riga ya rubuta da niyan ta saku a cikin ransa yana cikin rubutawa da ya ce na saki wance ya gama ta saku tun kafin ya gama rubuta wasiƙar amma in ya rubuta akan zai yi shawara ko zai je nemi umarni wannan kuma ka ga bai yi sakin ba kenan ya je din yanzu din yayin ya ce masa karka saka na ce zai fasa ai dama bai saka ba kenan amma ya riga ya saka tun a lokacin ta saku ko da yayin ya ce masa na hana to wannan sakin ya riga ya tabbata sai dai ya ce ka dawo da ita amma ba zai ce wai saki bai yi ba na'am na'am kuma ba ta yi wani tsari da 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 wani ka sa shi makaranta yaki ka sa shi sana'a yaki ko ya fara shaye-shaye ko ya fara sace-sace ka kori banza to shi zaka zo kana ciyar da dan wuta duk yaron da kaga cewa ya zama irin wannan wallahi tallahi saboda daiwa daga cikin ku saboda sakalta yaro da wane ne sai ya sa yaro ya ta sangarcewa abin da ya ga dama yana yi ka hana yaro abincin gidanka in ya zama ka sa masa sana'a yaki ka sa to me kake so yayi zai dafa ka dan yayi cinye ne irin wannan yaron da yana jira ka mutu ne kawai ya ci gado ka kore shi daga gidanka alhaji in akwai hanyar da zaka sa yaro ka tarbiyantar da shi ka gyara shi ka yi wannan kuma wajibi ne akan ka fara bi ta hanyar lalama ta hanyar nasiha ta hanyar waye amma akwai lokacin fa da zai zama babu wata hanya da zaka iya kwatkwata yaro ma zama hadari gare ka ka sallame shi a gidanka to ballantana wanda bai kai haka ba kawai don ka hana shi abinci hanyar da zaka yi ka sa ka ladabtar da shi ya gane muhimmancin da zai nemi sana'a shine ka sa shi ya nemi abinci da kansa ka sa ya sai kaya da kansa ka sa ya yi abubuwa da kansa shine zai gane muhimmancin maka biyayya in ka ce ai kaza saboda ya ci gaba da ci kyauta amma ana fahimta ko yawa wannan shine mushuji shi wannan a cikin babin tarbiya abu ne daqiq da ya kamata ku fahimce shi abinda nake faɗa baya nufin daga yaro ya fara sangarcewa sai kai abinda zai sa ya dada lalacewa ka dake shi ka tsine masa ka kore shi ka yi waye ya je kuma ya zama dan fashi ba shi ne ke nufi ba ka bi matakai na gyara tun a farko amma yaro ya ki ba wani gyaran da zaka yi mai yaro saboda ka sashi a makaranta ka sashi ya ki ya je makaranta in ya ki ya yi karatu akwai hanyar da zai iya ka tura shi wajen sana'a ya je ya koyi kanikanci ya je gona ya je ya ki ya yi wannan ya zaka yi da shi in ka ciyar da shi kai ka kyauta ne amma ba wajibi kai ba a lokacin da zai zama wajibi ka rabu da shi shine in ya zauna zai bata sauran yara to wannan kuma ya zama wajibi ka rabu da shi ka kore shi ko ka kira hukuma ta kama shi ko ka je ka kai shi gaban yan sanda a rubuta ka rubuta disclaimer cewa duk abinda wannan yayi yanzu ba ruwana kar a neme ni duk yaron da ya balaga ya hankalin sa ya zama ya kangare irin wanda ya zama wa ubansa alakakai a unguwa yara masu sace sace irin wannan ka je ka rubuta duk abinda za ku yi kar ku neme ni shine yaron zai gane ashe akwai amfanin uba Allah ya shirye mana da su na'am dan ya riga ka a can ya Musa
na mata
dan ji ba wannan na faɗa mana kai ne dai baka ji ba nayi maganar mata biyu nayi uku nayi hudu duk an gama su nace kai kan ɗayan ce taka kun ka tsaya a haka mana na'am uban ko dan na miji wanda yake cikin tabin hankali yayi saki sakin da yi ba bata saku ba za a tabala inda yana cikin tabin hankali kawai duk wanda ya saki yana cikin tabin hankali da wanda ya saki yana bacci da wanda ya saki da ai mana ba akwai wanda suke bacci suna surutu ba ta taba shi za ta tashi sallah asuba yace na sake ki ka sace ni ba ne sai farka yace me kace tace kace ka sace ni bace kariya kike yi da ta saku ba ka gane wannan yawa da mai tabin hankali da wanda yake bacci da wanda yake na bayan mun karanta ai mun tsaya akan cewa ma yanda mutum shi ya jawo da kansa ma yanda aka kure ka ko aka ko ka ci wani abu yasa ka ka bugu wannan shine amma ma yanda kai ka sha abu da kanka kai mun yi haka ba kowa ya zama shayi ba mun ce in ka saki matarka mutum ya ga dama ya ji shaye-shaye duk abin da ya ga dama wannan kuma ba haka bane yanzu mutum ya sha abu sai zai kisan kai ba za ka kama shi bane har to saboda ai me ya jawo amma in wanda aka dure shi da giya sai zai yi kisan kai kaga ba za a kama shi akan cewa yayi kisan kai na ganganci ba to haka ne saki ma da kuma wanda ya tuntube harshe garin tsabar soyayya bakin sa ya kwace zai ce yana son ta kawai ya ce ya sake ta tace mene ya rude a cikin santin soyayya in akwai irin wannan santin to duk wannan shi ma bai zama saki ba saboda bai yi niyyar fada ba ya fada da shi da mai bacci duka ɗaya ne da shi da mai taɓa hankali duka ɗaya ne ya kuri ba mu tashi haka gobe ba akwai karatun nan gobe za mu yi walima ne yan Allah su mai ne naka wannan malamin da bismillah to wannan ba sai da kai magana ba shi sai gobe kai da ka riga shi
ya kuma
ya zama ya fara ya fara ya kuma yau na ya riga ya rubuta kawai ta saku in yi mu'amalar aure da ita ya dawo da ita ne kome ne wannan
to kamar da suka yi zaman ko uku ya masa yi ya kuma aiki a kan wata yi ba ta rauta
ya taɓa matar wani ya taɓa matar wani a tun daga lokacin da ya rubuta ne ta saku a lokaci ya kamata ya gaya mata batun ajiye takarda ma bata taso ba kuma faɗar baki ita ce ba na takarda ba kawai ya gaya mata cewa riga ya sake ta ta tattara ta bi gidansu saki uku kuma me za ta tsaya ta yi me ka ce kai kamar me abinci ba shi ne ya fi kowanne ba alhaji duka ɗaya ne duka hukunci ɗaya ne mahaifiya da mata a wajen abinci da maganar rashin lafiya da maganar sutura da maganar waye duka ɗaya ne kana fahimta abin da nake muku zaka yi don ka gane wannan fikihun a takaice shine in mahaifiyarka ba ta da lafiya ko tana jin yunwa haƙƙin akan ka kai kadai ne kana fahimta amma in matarka ce haƙƙin akan waye to shine kawai zaka ne zaka gane wannan kuma duk abin da na faɗan fa baya nufin cewa wai wannan muna magana akan aka samu tazafin ne guda ɗaya kadai zaka iya amma dole ka kai duka ne fa ba wai ana nufi in kai na matarka ka bar na mahaifiyarka shine ke nufi ba mu da muka ce kai na matarka kai na mahaifiyarka kai na iyayenka kai na ƴaƴanka kai na dangi ma duka ana magana akan in ya zama na kwaya ɗaya zaka iya kadai waye zaka yi shi yasa muka yi wannan magana yawwa sai matar ta ɗauki nauyin kanta ita kuma yanzu yace zo ta gaza ya za a yi almuslimuna ala shurufi sharadin da za su ke shine wannan shine abinda muka yi ka magana kan shi tun farko farkon babin aure ranan ba ka nan ka je kashe gobara shine maganar abinda muka ce nikahul misyar wanda mun ce muku ana yin sa sosai a kasashen larabawa da turawa shine mutum ya auri mace amma ya ce mata ba wani haƙƙi a kanta shi ma ba wani haƙƙi a kansa an gane sai dai su yi appointment randa ya ga dama ya zo randa ta ga dama ta karɓe shi randa ba ta ga dama ba ta ce mishi karka zo yau shine nikahul misyar ba haƙƙi a kansa ba haƙƙi a kanta malamai sun ce wannan ya halatta to amma yana da matsala da yawa a ciki shine yake cewa in ta zo ita take daukar nauyin kanta sai ta zo ta gaza shikenan sai a sake dawowa asalin irin yanda aure yake mana in shi ya ga dama in bai ga dama ba sai ya ce to mu rabu ko ita in ta ga dama tana iya ce mishi gaskiya tunda ni na ce ka dauki nauyina ka ce ba za ka dauki nauyina ba to ni mu rabu ita ma tana iya neman rabuwa saboda irin wannan sharadi aka yi to kowa yana da yanci ya zo ya ce shi ya fasa sharadin haƙƙi ne akan sai ci da ita sai ce zan aure ki amma ba ciyarwa kin yarda sai ta ce ta yarda shikenan ana nan ana nan ana sai ta ce bata yarda ba to kaga sai dai a rabu ko kuma shi ya janye ko ita ta janye wallahu alam to sai Allah ya kai mu gobe gobe aka yarda kan Allah so to shi to bismillah eh karka ya kai gasa malam bai kamata ba bai kamata ba duk abinda za ka yi wanda zai sa dabba ba za ta shigo maka yi amma karka mata mugunta karka cutar da ita karka yi mata abin nan bai kamata ba to ka dan jika inda ba za ta yi Assalamu alaikum wa rahmatullah.